sashen Hausa da muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masarare, assalamu alaikum, da fata an wani lafiya. Har yanzu baba ya ku makerin ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki, muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Laraba 13 ga watan Disamba shekarar 2023. A cikin shirin za ku ji cewa dambarwar siyasar jihar Rivers ta sake zafafa, inda gwamnan jihar Fabura ya bada umarnin rusa ginin majalisar dokokin jihar, batun da ya haifar da tada jijiyoyin wuya tsakanin mazauna jihar. Za a ji kuma cewa cibiyar binciken al'amuran noma ta jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria ta samar da wani nau'in masara da kwari ba sa ci mai suna masaran tela. Kamar kowace daren ranar Laraba, yau ma muna dauke da rahoto da musamman akan yadda wasu 'yan Najeriya suke nuna damuwa game da zargin da ake wa 'yan sanda da na karban goro, musamman akan hanyoyin kasar, wanda Hassan Umar Tambol ya hada mana. Akwai kuma labaran wasanni da kasar Ghana da Ridwan Abba zai gabatar. To amma kafin nan, ga Maryam da cikakkun labaran duniya.
Jama'a, assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. A yau Laraba, rundunar sojan Isra'ila ta sanar da mutuwar sojojinta 10 a fadan da aka gwabza a arewacin zirin Gaza, yayin da take kai hare-haren murƙushe mayakan kungiyar Hamas. Rundunar sojan Isra'ila ta ce ta kai hare-hare a wurare fiye da 250 a jiya Talata. Hare-haren da Isra'ila ta kai ta sama sun hada da hari kan abin da sojojin suka kira wani gungu da ke shirin kai harin roka kan Isra'ila. A wani samame da sojojin Isra'ila suka kai a zirin Gaza, sun gano gawarwakin mutum biyu da aka yi garkuwa da su a lokacin harin Hamas na watan Oktoba, lamarin da ya sa sojojin Isra'ila mayar da martani. Wani kakakin rundunar tsaron Isra'ila ya ce mayakan Hamas sun tsare mutanen da suka yi garkuwa da su a ƙarƙashin ƙasa a sassan Gaza masu cunkoson jama'a, lamarin da ya sa ceto su ya zama da sarƙaƙiya. Amma ya ce Isra'ila ba za ta yi ƙasa a gwiwa ba a ƙoƙarin da take yi na 'yantar da dukkan waɗanda aka yi garkuwa da su. Daya daga cikin manyan 'yan takara na jam'iyyar adawa a zaben shugaban kasar Congo da za a yi mako mai zuwa, Moise Katumbi, ya dakatar da wani yakin neman zabensa a yau Laraba, bayan da aka yi wata mummunar arangama a daya daga cikin gangamin yakin neman zabensa. An yi harbe-harbe kuma wasu mutane da dama sun jakkata, yayin da Katumbi ke jawabi ga magoya bayan sa a garin Mwanda da ke gabar teku a jiya Talata, lamarin da ke nuni da karuwar fargaba gabanin zaben ranar 20 ga watan Disamba. An sami mabambantan bayanai game da aukuwar lamarin. A cikin wata sanarwa, gwamnatin lardin ta faɗi cewa dogarawan Katumbi sun yi harbin gargaɗi bayan da hayaniya ta kauri tsakanin dandazon jama'ar da suka taru. 'Yan sanda kuma sun yi amfani da barkonan tsohuwa don kwantar da hayaniyar. To, kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ma'aikatan kula da tsaftar muhalli da kiwon lafiya a ƙasar Kamaru suna sanya maganin kwari a gidaje don kashe kuɗin cizo da suka addabi yawon da babban birnin ƙasar da ke tsakiyar Afirka da kuma garuruwa da ƙauyuka da dama. Jami'an gwamnati sun ce matafiya daga ƙasashen Turai ne suka kawo kuɗin cizon, inda wasu ƙasashen nahiyar ke fama da su sosai. Ga Aisha Ma'azu da fasarar rahoton Moki Edwin Kenzika, wakilin muryar Amurka.
Mazauna Yaounde, babban birnin kasar Kamaru, sun ce suna sa ran tawaga daga hukumar kula da tsaftar muhalli za ta je gidajensu don taimaka musu kawar da kuɗin cizo da suka mamaye gidajensu. Kufo Marilyn, 'yar shekaru 29, mai sayar da 'ya'yan itatuwa, tana zama ne a Madagascar, wata unguwa da ke kusa da Yaounde. Kufo ta ce da farko ta fara kashe kuɗin cizo a gidanta da maganin kashe ƙwari, tana tunanin cewa ƙananan kyankyasai ne. Ta yi mamaki a lokacin da 'ya'yanta uku suka samu matsalar rashin bacci da daddare, kuma alamun cizon ƙwarin ya nuna a jikinsu. Kufo ta ce ta kai 'ya'yanta asibiti domin a duba lafiyarsu, amma kuma galibin makwabtanta da su ma suka ce suna da kuɗin cizo a gidajensu talakawa ne, kuma ba su da ƙarfin kai 'ya'yansu asibiti a duba su. Gwamnatin Kamaru ta bada rahoton cewa kudin cizo ya mamaye gidaje da yawa a wasu unguwanni marasa galihu dake birnin Yaounde. Ma'aikatar lafiya ta Kamaru ta ce kudin cizo na fitowa da daddare ya sha jinin bil'adama, kuma yawancin lokuta abin tada hankali ne, ga kawo matsalar bacci, fargaba da matsananciyar damuwa. Gwamnatin ta ce ta tura ɗaruruwan ma'aikatan kula da tsaftar muhalli da lafiya don sanya maganin kwari a gidaje don kashe kudin cizon. Marlene Lungu, ma'aikaciyar lafiya ce a asibitin gunduma na Site Vert a Yaounde. Lungu ta ce gidaje 24 daga cikin 30 da suka ziyarta a babban birnin Kamaru da safiyar Laraba suna da kuɗin cizo sosai da suka ɓoye a cikin katifu da gadaje da kuma kujeru. Lungu ya ce fiye da kashi 70 cikin 100 na farar hula a wasu unguwannin Yaounde da ke da cunkoso sun ba da rahoton ganin kuɗin cizo a gidajensu da shaguna. Gwamnatin Kamaru ta ce bayan birnin Yaounde da kuma Douala, inda ake hada-hadar kasuwanci, akwai fargabar garuruwa da ƙauyuka da dama sun kamu da kuɗin cizo.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, bari mu fara bude tafsirar rahotanninmu daga jihar Rivers din tarayyar Najeriya. Dambarwar siyasar jihar Rivers ta sake zafafa, inda gwamnan jihar Mr. Siminalayi Fabura ya bada umarnin rusa ginin majalisar dokokin jihar da ke kan hanyar Basco a jihar Rivers, batun da ya tada jijiyoyin wuya tsakanin al'umma, wato Rivers kenan, da masu sharhi kuma suna da kuma al'amuran yau da kullum suna ta tsokaci akan wannan batun. Wakilinmu na yankin Niger Delta Lamido Abubakar Sakkwato ya aiko mana da rahoto akan haka daga birnin Port Harcourt.
Dambarwar siyasar jihar Rivers ta dauki wani sabon salo, musamman tsakanin gwamnan jihar ta Rivers Musa Siminalayi Fubara da tsohon mai gidansa a siyasance, wato tsohon gwamnan jihar ta Rivers Barista Yansan Muke, wanda shine ministan Abuja a yanzu. Wannan rigimar dai ta kara kazamta, sannan kuma ta dauki hankulan duniya, ba ma Najeriya kadai ba. To sai kwatsam aka waye gari, aka ga wasu manyan katafiloli guda 6 inda suka rusa ginin majalisar dokokin jihar Rivers da ke kan titin Masko a birnin na Port Harcourt kamar haka. To sai dai kuma a wata sanarwa da gwamnatin jihar Rivers ta fitar, mai doke da sa hannun kwamishinan ma'aikatar watsa labarai ta jihar ta Rivers Honorable Joseph Johnson ta ce gwamnatin jihar ta Rivers ta bada wannan umarnin ne a rusa majalisar dokokin ta jihar Rivers da nufin aiwatar da gyare-gyare. Dama dai 'yan majalisa 27 ne daga cikin adadin 32 masu goyon baya ga tsohon gwamnan jihar ta Rivers Barista Yansan Muke, wanda suka sauya sheka daga jam'iyyar PDP zuwa APC mai mulkin Najeriya, yayin da 'yan majalisar dokoki 5 ke goyon baya ga gwamnan jihar ta Rivers Musa Siminalayi Fubara, inda wata kotu a jihar ta Rivers ta bada umarnin 'yan majalisa 5 su gudanar da wani zaman gaugawa a majalisar dokokin jihar ta Rivers, inda kuma aka zaɓi ɗaya daga cikinsu a matsayin shugaban majalisar dokokin jihar ta Rivers. Kuma kamin rufe majalisar, sai da gwamnan jihar ta Rivers Musa Siminalayi Fubara ya gabatar da kasafin kuɗi na shekara ta 2024. Kungiyoyi dai da dama da matasa a jihar ta Rivers na ci gaba da gudanar da zanga-zanga kan kiraye-kiraye kan cewar a kawo wa jihar Rivers dauki. 'Yan jihar ta Rivers dai na ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu dangane da hali da aka shiga. Musa Dik Saroni dan jihar ne ya ce,
The situation in Rivers one after the other by the day, the issue of God for that reason.
Yana cewa ne abin da ke faruwa abin takeici ne, kuma ina so in tabbatar maka da cewa tun dawowar mulkin demokuraɗiyya a shekara ta 1999 babu wani katabus da ɗan siyasa suka yi a yankin na Niger Delta musamman jihar Rivers. Ina tabbatar maka da cewa abin da ke faruwa a yanzu abin kunya ne, a ce ƴan majalisu 27 daga cikin 32 sun bi tafarkin tsohon gwamnan jihar Rivers Barisa Yanson Muke. Masu sharhi akan al'amuran yau da kullun dai na ci gaba da tsokaci dangane da wannan dambarwa. Dr. Abdulkadir Suleiman Muhammad na Jami'ar Abuja mai sharhi ne akan harkokin yau da kullum.
Kiya abin da ke faruwa a jihar Rivers abu ne wanda za mu iya cewa ya riga ya kai matakin la haula wala quwwata illa billah. Al'amari ne da ya fara a jariri aka yi wasa da shi har ya kawo wannan mataki, wanda kuma shi yake nuna cewa an rasa masu fada a matakin jiha, sannan an rasa masu fada aji a matakin tarayya. Yau da akwai masu fada aji da wannan lamari bai kawo ba. An wayi gari ya garzaya kotu, shi gwamnan ya nemi izini ga kotu cewa ta ba shi dama ya nada shugaban majalisa, kuma aka ba shi wannan dama ya nada har ya sami ikon gabatar da kasafin kuɗi na shekara mai zuwa.
Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Port Harcourt, Nigeria.
A gaida Lamido Abubakar Sokoto da wannan rahoto. Cibiyar binciken al'amuran noma, wato Institute of Agricultural Research ta Jami'ar Ahmed Bello da ke Zaria, ta samar da wani nau'i na masara da kwari ba su ci da ake kira tailor maize. Ana fatan irin masaran zai taimaka wajen magance matsalan karancin girbi sakamakon kwari da ke farma gonaki. Wakilin murya Amurka Baraka Bashir ta yi tattaki zuwa gonar da aka shuka irin don gwada tsarinsa, kuma ta aiko mana da wannan rahoto.
Malama Halima Jikan Gwamma ta shafe shekaru 10 tana noman masara, amma a bana ta ce ta yi asara mai girma sakamakon wasu kwari da suka mamaye gonar ta.
Idan na shuka masara buhu daya a wannan gona tawa, ina samun kimanin buhu 40 akalla ko 40 ba daya. To wannan shekarar da Allah ya nufe ni da jarabawa ta wannan matsalar wannan tsutsotsi da suka shigo gonar, da na noma buhu dayan yadda na saba samu, ban samu ba ko rabi ban samu ba, sai na samu buhu 15.
Cibiyar da ke binciken harkokin noma, wato IAR da ke Zaria, na aiki tukuru domin lalubo wa manoma kamar Malama Halima hanyoyin kawar da asara a harkar noman su na masara. An fara binciken irin da ake kira tailor maize ne a shekara ta 2019, wanda aka gudanar da gwaje-gwaje a gonakin wasu manoma a ƙananan hukumomi guda 5, ciki har da ƙaramar hukumar ƙaraye a jihar Kano. Malam Nasir Adamu da ke ƙaramar hukumar ƙaraye na daga cikin manoma da aka gudanar da wannan gwaje-gwaje a gonarsa.
Ita wannan tsutsa ta zame mana babban kalubale, iri wanda yake yana da kariya ga wannan tsutsa, amfanin gonarmu zai karu, sannan kuma kuɗin shiga da manomi yake bukata za su karu.
Farfesa Rabiu Adamu shike jagorantar wannan bincike, ya ce wannan irin masaran na ɗaukar kimanin wata 3 ya tsiro har a girbi. Farfesan ya kuma bayyana cewa wani irin nau'in kwari ya zo wa manoman Najeriya a shekaru 6 da suka wuce, wanda ke janyo asarar amfanin gona da kaso 60 cikin 100 na abin da za su samu.
Muka samu irin ruwa guda 4 wanda muka tabbatar suna da inganci, shi ne muka kawo su nan gonakin manoma. Mun riga mun bincike a samaru a can ma'aikatanmu, to su nuna cewa lalle suna da inganci, amma ba bincike ba a yi a gona a ma'aikata. Dole sai an kawo manomin da bai san me yake yi ba ya tabbatar cewa wannan fasaha da muka kawo, wannan irin ruwan da muka kawo, gaskiya suna jure mu wannan kwaron, kuma suna yi da wuri, kuma suna da out.
Shugaban cibiyar hukumar binciken harkokin noma, wato IAR, Farfesa Ado Yusuf ya ce cibiyar su na bincike kan sabbin fasaha da za su inganta harkokin noma.
Dai cikin shekarun nan da suka wuce muna da irirrika na masara kusan 69. A nan arewa akwai inda yake noman masara ba zai yi ba saboda matsala na abin da ake kira wato striker, wuta-wuta kenan. To sai muka kirkiro masara wanda ko da ka shuka a gonan da akai wuta-wuta, wuta-wutan nan ba zai yi masara nan komai ba.
Da wannan iri, matsalolin manoma kamar Malama Halima sun kusan zama tarihi da zarar tailor maize ya shigo kasuwa. Ko a shekarar da ta gabata, cibiyar binciken harkokin noman ta gudanar da gwaji a irin wannan a Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria. Baraka Bashir, taskar VOA daga Kano a Najeriya.
To a gaida Baraka Bashir da wannan rahoto. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu ko lokaci ne da Hassan Umar Tambol zai gabatar da rahoto na musamman.
Kun samu yancin kan Najeriya da 'yan Najeriya, 'yan kasan nan ke zargin jami'an tsaro musamman 'yan sanda da cin hanci da rashawa a bakin aiki. Na baya-bayan nan da ya faru da ya ɗauki hankalin 'yan Najeriya shine wasu 'yan sanda a jihar Oyo da suke aiki a kan hanya suka tare wata baturiyar ƙasar Poland mai yawon buɗe ido a tsakanin garuruwan Mania zuwa Isenyi a jihar ta Oyo. Suka nemi ta ba su kuɗi wanda aka yada a bidiyon yanar gizo. Aka kama 'yan sandan. Wannan lamarin ya sanya 'yan Najeriya sun nemi a hukunta 'yan sandan. Kana 'yan Najeriya da dama sun yi Allah waddai da wannan matakin 'yan sandan.
Sunana Temitayowa, kin su gaban tasa a Kinyali, Ibadan. Abun bai dace ba, kuma bai kamata a ce irin abun yana faruwa. Don shi wanda aka karba kuɗa a hannun shi ma dan kasan waje ne, ba dan Najeriya ba. Kuma an yi recording, an sa akan internet, kowa yana gani. Ba ta sunan Najeriya. Kuma bai dacewa, bai da kyau kwata-kwata sam-sam bai da kyau.
Yan sanda sun kama waɗannan yan sanda da ake zargi da tambayar wannan baturiya ya taba su kuɗi. Kana ganin cewa abin da yan sanda suka yi yayi daidai?
Ni na ji daɗi da aka, kuma a hukunta su. Saboda wata rana wani ba zai yi ba.
Sunana Jamilu Tanimu Akinyele, Ibadan. Gaskiya irin waɗannan abubuwan da suke tasowa ga ma'aikatanmu na Najeriya, ga forina ma wanda ya shigo ƙasarmu ya gani irin abin da ake masa, aka yi bidiyo aka zuba a duniya, ya zama cin mutuncin mu ƴan Najeriya. An kada mu na kiman ƙasar mu, sannan abin ya zama cin hanci da rashawa yayyawa. Ba mu ƴan Najeriya ba ma hadda baki, yanzu ya zama waɗanda suka zo suka shigo za a raga musu ba. Kaga wannan yana da kyau hukuma ta dau matakai da kyau gare su, a hukuntar da su. Direban ta idan an bincike shi, takardun motar sa lafiya lau, particular din sa lafiya lau, direban lashin komai ya kiliya, to menene ma'aikaci ke neman hannun shi? Sai rabu da shi ya wuce da matsala, to kuɗin mi ne za su nema? Magana an sa kuɗi hannun ta babu shi. Da muka gani bidiyo din aka nuna, suna maganan ta ba su kuɗi, ta ba su kuɗi. Kaga wannan ba kima bane, an zubar da mutuncin mu da na ƙasar mu.
Sunana Usman Tiyaman ba Ibadan. To a gaskiya sun yi rishin mutunci, kuma sun zubar da darajar Najeriya. Wannan abu da suka yi bai kamata su da za su kare ta, yau kuma su ne suka zalunce ta. Kuma ya kamata a dauki mataki akan wannan abu, kamata a dama hukunta su, dan saboda gaba wani ba zai yi ba.
Kamar da a baka shawara, wani irin hukunci kaga ya kamata a yi musu?
To ya kamata a yi musu hukunci daidai da laihin da suka aikata.
Wasu na cewa irin wannan mataki ko halin da 'yan sanda suka nuna zai sanya masu yawon buɗe ido su daina shigowa Najeriya.
Iya kwarai ko. Za su iya daina zuwa. Tunda kaga yanzu irin wannan abubuwan su suka faru Kaduna. Rishin kaga kyautawa, kuma irin wannan rishin da'a ne. Ina ma'aikata ba. Jami'an tsaro da sojojin da 'yan sanda da haka suke cutar talakoki wallahi. Duk wanda jin labarin ana wannan abu Najeriya, to ba zai shigo Najeriya ba. Dole ya guji Najeriya. Dan ya san aka zo zai a cuce shi.
Sunana Muhammad Abubakar. To gaskiya abin da zan faɗa ga abin da 'yan sandan Najeriya ke yi wannan, gaskiya matsayin kaki wanda ya kaci police ne, to gaskiya wannan cima ba ne ga Najeriya da kuma ƙasa baki ɗaya wallahi. Saboda a ce mai kaki mai muhimmanci irin wannan yana tare baki, yana cin zarahin su, yana walakanta su tsakanin Allah, saboda kuɗi. Kaga sun kare darajar Najeriya, kuma sun kare darajar mutanen Najeriya baki ɗaya saboda akan kuɗi. Kuma kuɗin ga bai wanda taka kara kariya ba, dan ka diba matsayin police a Najeriya shi a ce kuma wai shi mai wannan matsayin shike zuwa yana tare baki, yana tashi an shi kuɗin su wai saboda sun toya mu ba sata ba maita. Kaga wannan ba karamin cima ba yana Najeriya ƙasa ta samu ba. Saboda Allah ina kira ga inda hukuma ta shafa, don Allah a dauki mataki akan wannan, don Allah a kwato mana haƙƙin mu.
Wannan matakin yan sanda jihar Oyo na tambayar kuɗi ga wannan bature ta zo ya buɗe ido a Najeriya, wace irin illa kake ganin zai yi wa ƙasar mu Najeriya?
To illa da zai wa ƙasar mu Najeriya gaskiya ba ta maƙi ruwa, saboda Allah sai dai mu roki Allah shi mana magani.
Ko da yake Allah daya gari bamban, wani dan Najeriya ya ce abinda yan sanda suka yi ya dace.
Sunana Salisu Isa. Yan sanda sun yi daidai, kuma aikin su yayi kyau.
Saboda muka ce yayi daidai kuma yayi kyau.
Matsayinmu na 'yan Najeriya, mu muna bukatan haka ya dinga faruwa. Dan mun dade a cikin wannan yanayin, dan sanda ya tare ka, ya ci mutuncinka, ya wulakanta ka, shugabanninmu suna ji ba su taba daukan mataki ba.
To ba ka ganin cewa wannan baturiya ce ta fito daga Turai domin yawon buɗe ido, kuma aka yi mata wannan, dan sanda suka ce ta ba su kuɗi, kana ganin ya kamata?
Ya kamata, domin mai hali idan ka je ka faɗi halin shi a wani wuri, ka ce ga halin da yake yi maka, yana iya musantawa. Amma amma idan wani ya zo daga wata ƙasa ya zo aka yi mishi zai bada shaidan hakan ya faru ya koma ƙasar shi ya ce ga irin abin da aka yi mishi a Najeriya.
Amma wasu na ganin cewa irin wannan hali da 'yan sanda suka yi zai zubar da mutuncin Najeriya da 'yan Najeriya kuma ya yi kyau ba.
Mutuncin Najeriya da 'yan Najeriya ya daɗe da zubewa. Za su gyara su yi tunani su gyara. Yanzu direbobi da masu mashin da manyan motoci da ƙananan mota ɗan sanda ko soja ko road safety bai damu da takardunsu ba. Bai damu da kula da lafiyansu ko kula da lafiyan hanya ba. Direba ya yi overload ya ɗauki fasinja daidai duk ba a damu ba in ya zo dai ya bada kuɗi.
Kai ka taɓa ganin haka a hanya?
Ni an yi min. An sha ina tafiya da mashin a kama ni in bada takardu a karɓa a riƙe a tafi da su dole sai na bada kuɗi kafin karɓo. Takardanka a Najeriya kuɗin aljihunka.
Sunana Hassana. Ai wallahi sun yi daidai da aka kama 'yan sanda. Saboda abubuwan da 'yan sanda suke matalakoki ma ya ishe su. Ka fita da 'yar motar ka za ka nemo ma iyayenka da 'yan uwa abinci. Abinda za ka samu abinda 'yan sanda za su karɓa ya fi abinda za ka samu yawa.
To waɗannan ai Bature ya ce ba ma 'yan Najeriya ce ba suka ce ta ba su kuɗi. Ba ki ganin cewa watakila sun ganta kili tana da kuɗi da yawa ne?
To gaskiya ne ka san dama aikin tunda ba aikin gaskiya ake ba bai ma kamata a kama baƙo ba. Wanda ya zo ya san sirrin garinku. Kaga sun ƙara ƙarfi in Bature ta koma gida zai ta ce Najeriya corruption ake yi. Alhalin gwamnati na yi daidai da gwargwado yana biyan su haƙƙinsu.
A ganin wannan yana ɓata sunan Najeriya a idon duniya?
Wallahi ya ɓata sunan Najeriya a idon duniya ne cikakke 'yan Najeriya ce. Na yi baƙin ciki da jin wannan magana.
Shi ko Farfesa Bello Muhammad Bada na Jami'ar Sokoto cewa ya yi.
Watan babban magana Hassan tsari irin na Najeriya. Yana tilasta mutane su karbi hanci ko ba su so ba don nasu haƙƙi idan an bashe shi daga manyan su bai sauka ƙasa manya su kuma sun dauki waɗannan na ƙasa su je su samu makansu in sun samu makansu su yan manya shi yasa a lokacin da an ka sa an ka kama sai ka iske yin hukunci shi wuya kwarai da gaske waɗannan 'yan sanda sun tare wannan mata don tana Baturiya ne yasa ka ji ana ta surutu amma in ba don tana Baturiya ba kowa ka yawo bisa tituna na ƙasar mu Najeriya kowaye shi suna ganin yanda jami'an tsaro ke an sako kuɗi akan titi wannan ba sabon abu bane manyan su sun sani kuma an sani zaka ga laihin su suna an san na goro akan hanya amma kuma kai kokari ka duba ka gani wasu su ana turo su kan hanya gaba a ba su haƙƙin su batar da cewa an yi tsari wanda an baka haƙƙin ka wanda yana kula da kai kai ko in ka sa hadama ka wuce ne ita ko hukunci ta hauka yanzu Baturiya an ka taba shi yasa kaji wannan surutu ya yawa.
To Farfesa kamar abinda jami'an tsaro ke yi a Najeriya musamman irin na 'yan sanda na karɓa na goro akan hanya kamar sauran kasashen duniya irin nahiyar Afirka ma ana irin haka nan.
Da yawa kasashe hadda na Afirka zaka iske bakin gwargwado waɗannan da aka ba wannan aiki ana ba su haƙƙinsu. Idan zama daji ya kama ka kana da wani abu na zama daji daban da abin da ya shafi albashinka. Idan zama bisa hanya ya kama ka kana da shi kuma shina kaiwa gare ka. Don haka ga ashe dole in dai ba dama mugun mutume kake ba dole ka kama kanka. A Najeriya za a kai ka daji kana jami'in tsaro in dai karami ne kai. Haƙƙinka an hissai amma manya sun taushe shi sun barka. In kai magana kuma ai mahoro mai tsanani. Wani bi kuma yunwa na can na isakka. Kullu sahiya za mu dauki nan laifi mu azama kananan 'yan sanda da Abisa Titi. Ba kananan 'yan sandan da Abisa Titi ba su ma wahaltaci na kana ji kana gani. Waɗanda an manyan suna can ciki aza ka kai ciki su wata tara.
To Farfesa ina mafita ga wannan matsala?
Mafita mu komo matsari na gaskiya. Mu yi aiki wanda ya kamata mu tabbatar da cewa an ba kowa haƙƙi ne.
Wannan dai ba shine karo na farko ba da aka kama ko aka zargi 'yan sandan Najeriya da cin hanci da rashawa. Sai dai abin yayi kusa zama bisa kan mai tsotsai. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
Ta gaida Hassan Umar Tambuwal da wannan rahoto na musamman. Yanzu kuma lokaci ne da Ridwan Abbas zai gabatar mana da shirin labaran wasanni.
Wasanni a takaice.
Tsohon kocin Ghana Charles Kwabena Akudo ya yi imani cewa Black Stars da muke da shi yau na bukatar shirin gaske in har suna son su tabuka abun kwarai a gasar cin kofin Afirka na shekara ta 2023. Kasar Ghana da kusan shekaru 40 kenan bata ci kofin AFCON ba za ta kara da kasashe irin su Masar da Mozambique da Cape Verde a Ivory Coast. Game da abin da ya ce ne nasarar Chris Hofton zai dogara ne akan da'a da dagewa da kuma shiri mai ƙarfi. Na yi imani da haka, amma ana buƙatan a yi aiki sosai kan a kai ga cimma haka. Waɗannan abubuwa ba za su zo cikin sauƙi ba. Za ka shirya kuma ka sa ido gaba. ‘Yan wasan nan da an ka haɗa da waɗanda ke da ƙwarewa sun gajiya sun gayyau, na yi imani a kansu, in ji tsohon kocin ɗin na Asante Kotoko. Har yau tsohon kocin ɗin na Black Star Charles Akono ya bayyana cewar babban ɗansa Charles Jesa Ja Heman ya nuna sha'awar yi wa Ghana wasa. Heman da yanzu haka yake taka ta maula a SV World of Mannheim a rukuni na uku a ƙasar Jamus ya buga ƙungiyar Jamus na 'yan ƙasa da shekaru 17. A cikin wata hira da Graphic Sports, Akono ya bayyana cewar ɗansa ya nuna sha'awar ya bi takun ubansa ya buga wa Ghana. Sai dai Akono ya ja hankali cewar hanyar ɗan nasa zuwa babban ƙungiyar ƙwallon ƙafar ƙasar Ghana zai gamu da ƙalubale kasancewarsa a ligin ɗin da ke a ajin ƙasa-ƙasa. Charles Akono, wadda ya koyar da Asante Kotoko, ya gargaɗi ɗan nasa ya yi aiki tuƙuru kuma ya sa ido bisa samun wuri a Premier League in yana son ya buɗa wa kansa ƙofofi da za a karɓe shi a Black Stars. Ƙungiyar Accra House of Oak ta yi ƙara ga hukumar ƙwallon ƙafar ƙasar Ghana GFA game da halayen alƙalin wasa Reginald Colin Samoa yayin wani wasan su da Asante Kotoko. Fobia ta faɗi da ci 3-2, amma take zargin alƙalin wasan da yin abin so rai da halaye na rashin ƙwarewa. Clubin ya nuna cewar alƙalin Dahir Aini ya yi watsi da satin gida ya amshi golin ɗin Kotoko na biyu. Game da abu da House of Oak ta ce ne halayen alƙalin na da ayan tambaya kuma ya taimaka wa sakamakon wasan. Wannan ba shi ne farkon lokaci da referee Reginald Collins Samoa yake shan suka game da aikinsa ba. Ya yi alƙalancin wasanni guda 5 a Premier League shekara 2023-2024 da ke gudana. Sa'an nan an zarge shi game da yadda ya yi alƙalancin a wasanni da yawa. Tsohon ɗan wasan Asante Kotoko Samuel Nkun ya yi imani cewar ƙawancin kamfaninsa da tsohuwar clubinsa zai bar clubin ya bunƙasa. Da yake magana da 'yan jarida, Nkun wadda ke mallakan S Nkun Football Management ya ce, za mu taimaka wa Kotoko ta yi rangadin Turai. Muna son ba Asante Kotoko da magoya bayanta ƙwarin gwiwa. Muna son su san cewar goben Kotoko yana da kyau. Kamfanin na Nkun muna yin ƙawance da Kotoko yayin da suke shirin yin rangadin Turai. Manufar rangadin shi ne sadarwa da kuma cusa ƙwarewa ga 'yan wasansu gabanin kaka ta shekara ta 2024-2025. Nkun ya yi imanin ƙawancin na S Nkun Football Management da Kotoko zai amfanar ainun. Da wannan muka iso ƙarshen labaran wasannin. Ridwanullah Mukhtar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
A gaida Ridwan Abbas, yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku labarai, amma wannan karon a takaice.
To a takaice, a yau labaran da na sojan Isra'ila ta sanar da mutuwar sojojinta 10 a fadan da aka gwabza a arewacin zirin Gaza, yayin da take kai hare-haren murƙushe mayakan kungiyar Hamas. Rundunar sojan Isra'ila ta ce ta kai hare-hare a wurare fiye da 250 a jiya Talata. Hare-haren da Isra'ila ta kai ta sama sun hada da hari kan abin da sojojin suka kira wani gungu da ke shirin kai harin roka kan Isra'ila. A wani samame da sojojin Isra'ila suka kai a zirin Gaza, sun gano garuwakin mutane biyu da aka yi garkuwa da su a lokacin harin Hamas na watan Oktoba, lamarin da ya sa sojojin Isra'ila mayar da martani. Ɗaya daga cikin manyan 'yan takara na jam'iyyun adawa a zaben shugaban ƙasar Congo da za a yi mako mai zuwa, Moise Katumbi, ya dakatar da wani yaƙin neman zabensa a yau Laraba, bayan da aka yi wata mummunar arangama a ɗaya daga cikin gangamin yaƙin neman zabensa. An yi harbe-harbe kuma wasu mutane da dama sun jakkata, yayin da Katumbi ke jawabi ga magoya bayansa a garin Mawanda da ke gabar teku a jiya Talata, lamarin da ke nuni da karuwar fargaba gabanin zaben ranar 20 ga watan Disamba.
To masu sauraro, iya abinda za mu iya kawo muku kenan a wannan daren, sai kuma gobe da safe za a ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin, da kuma Julie Lazarus Vision wadda ta shirya ta kuma bada umarni, da ma injiniyan mu na wannan dare Mr. Bill Baba Yakubu Makeri ne daga nan birnin Washington DC. Nake muku fatan alkhairi, kwanan lafiya, Allah ba mu alkhairin nan nasa, amin summa amin, wassalam.